sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na ranar yau. Alhamis 26 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga muhimman kanin labarai.
To Aisha, babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka yayi gargadin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujjuyawa da zai iya dawowa da karfin gaske idan ba a dauki matakan da suka dace ba. Haka kuma Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI mai ritaya wanda ake tsammani ya mutu a hannun Iran. Sannan kuma kasar Habasha za ta fara sakin fursunoni sama da 4,000 yau Alhamis a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus.
To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa adadin mutane da suke kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya yana daɗa ƙaruwa. Za kuma a ji yadda wannan annobar take shafar yadda mutane suke gudanar da al'amuransu na yau da kullum. A rana irin ta yau Alhamis, Aisha Tisile za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Kana za ku ji wasu daga cikin sakonnin da ku kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin mu kai ga duk waɗannan, bari mu ji halin da duniyar ta wuni.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka yayi gargadin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujjuyawa da zai iya dawowa da karfin gaske idan ba a dauki matakan da suka dace ba. Da yake magana a yammacin jiya Laraba a yayin taron manema labarai game da coronavirus a fadar shugaban kasa ta White House, Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, ya ce an fara samun barkewar cutar a Afirka ta Kudu da sauran kasashe na Kudu maso yamma inda hunturu ke zuwa. Ya ce idan aka samu barkewar cutar a yankuna, to alama ce mai karfi cewa kwayar cutar za ta iya sake zagayowa. Kuma kasashe a arewacin duniya su shirya domin zagaya na biyu na cutar a shekara mai zuwa. Fauci ya ce hakan yasa yana da mahimmancin gaske a ci gaba da yin aiki akan samar da rigakafin cutar domin tunkara zagaye na biyu na annobar da kan iya faruwa, kazalika da sahihin magunguna da za a iya kulawa da marasa lafiya da suka kamu da cutar. Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI mai ritaya wanda ake tsammani ya mutu a hannun Iran. A yau Alhamis, Alireza Mir Yusufi, mai magana da yawun ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta ci gaba da rike matsayin cewa jami'inta ba su da masaniyar inda Mr. Levinson yake kuma baya tsari a Iran. Sanarwar ta mai da martani ne akan wata sanarwa da Amurka ta fitar cewa gwamnatin Amurka ta yi imanin cewa Bob Levinson ya mutu tuntuni. Kasar Habasha za ta fara sakin fursunoni sama da 4,000 yau Alhamis a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus. Babban lauyan kasar Adenach Abebe ya ce fursunonin za a sake su sun hada da waɗanda aka yankewa hukunci kan kananan laifuffuka da kuma ke da ƙasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da matan da ke da jarirai. Kasar Habasha za ta kuma tura wasu fursunoni ɗin kasashen waje wanda aka rike su bisa shigowa da miyagun ƙwayoyi zuwa kasashen su na asali. Ya zuwa yanzu dai Habasha ta tabbatar da kamuwar mutane 12 da cutar coronavirus, amma cutar na ci gaba da yaduwa cikin hanzari a duk faɗin Afirka. Gwamnati ta yanke shawarar ɗaukar mataki ne domin yakar yaduwar ƙwayar cutar. A halin da ake ciki, Prime Minister Abiy Ahmed ya yi kira ga Habashawa da su riƙa ba da tazara da juna, duk da yake mutane na yin watsi daga gargaɗin kuma suka ci gaba da yin cunkoso a tarurruka a babban birnin Addis Ababa.
Kashi na farko na labaran duniyar kenan kuka saurara, za mu kawo muku kashi na biyu na labaran bayan mun leƙa taskar rahotanninmu. Hukumar da ke lura da hana bazuwar cututtuka masu yaduwa a Najeriya wato NCDC ta tabbatar da karuwar masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya inda adadin suka kai 51. Wakilinmu daga Lagos, Babangida Jibril, yana dauke da karin bayani.
A wani sabon kididdiga da cibiyar ta fitar na cewa an samu karin mutum biyu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, haka ma birnin Lagos an samu karin mutum biyu, sai jihar Rivers da ta samu mutum daya. Jihar Rivers dai ta kasance jiha ta bayan nan da wannan cuta ya bakunce ta. A jihar Lagos ma dai tuni aka fara amfani da dokar nan na rufe kasuwanni a birnin, inda gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu ya tabbatar cewa kasuwanni ko shaguna da ke sayar da abinci da magunguna ne kadai za a bari su ci gaba da gudanar da harkokin yau da kullum bisa la'akari da muhimmancinsu ga al'umma. Dokar al'umma ke ji game da irin waɗannan dokoki da jihohi daban-daban a tarayyar Najeriya ke dauka na garkame su a gidajensu domin hana yaduwar wannan cuta. Alhaji Umar Atna, wani mai gidan sayar da abinci ne a birnin Lagos.
Alhamdulillah, kasuwar mu tana nan kamar yadda muka samu kawunan mu a cikin sa. Kasuwar mu tana tafiya ne tare da yanayin mutane, tunda mu dafawa muke, mutane kuma suke zuwa siya, so idan ba mutane za a samu matsala. A yau dai ne dokar ta fara ta jihar Lagos kamar yadda shi gwamnati ya faɗa, amma mu ma masu sayar da abinci an ba mu dokar cewa ba damar mutum ya shigo ya zauna ya ci, sai dai ka siya take away ka wuce da shi. Kuma za mu bi dokar gwamnati domin mu ga cewa mun tsira da mutuncin mu.
To sai dai kuma a bangaren sa Alhaji Awaisu Muhammadu Giwakuta cewa matakan da gwamnatocin ke dauka na takura talakawa.
Umma za hana talakawa fitowa su nemi abin da za su ci, domin wani talaka bai da abin da zai ci, an ce ya tsaya daga awa 12 ko kuma kusan awa 20 yana zama a gida babu abin da aka tanada mishi. To abin da ya kamata, in an tanado magani na coronavirus, ya kamata a tanado wa talaka menene zai ci kafin a tsaye da shi, domin ba laifi ba sa bane, ba shi ne ya jawo wannan ba, masu duniya ne, yan duniya ne suka jawo wannan. Domin ina talaka ya ga hanyar ne gan kudin girgin sama da zai hau zuwa Kano ma, ballantana na America, London, England da China, ba talakawa bane suke zuwa wannan wurin. Ya kamata a nuna wa duniya cewar an cutar da talakawan duniya.
Yanzu dai tun bayan da aka tabbatar cewa babban hadimin fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari ya kamu da wannan cuta, haka shi ma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad ya sa wasu gwamnoni da suka yi mu'amala da su suka fara daukan matakai na rigakafi, tikwa har da gwamnonin jihohin Niger da Edo da kuma Ikiti. Tuni ma dai gwamnan jihar Ikiti Dr. Fahimi ya umarci sauran gwamnoni ta kororinsa da su kebe kansu, tare kuma da tabbatar cewa an gwada jini su domin ganin ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a. Babin ya jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Ta gaida Babangida Jibrin da wannan rubutu. Yanzu ga Hadiza da karshen labaran duniya.
Majalisar Dattawan Amurka ta aminta da fitar da kudin shirin ba da agaji na dala trillion 2 domin taimakawa jama'a da sana'o'i domin su iya jure mawuyacin halin tattalin arziki da kalubalen kiwon lafiya da ake ciki sakamakon annobar ta cutar coronavirus. A jiya Laraba ne majalisar ta amince da kudirin dokar wanda ya samu goyon bayan dukkan 'yan majalisa daga jam'iyyu biyu. Yanzu haka dai kudirin dokar ya isa gaban zauren majalisar wakilai, inda ake sa ran shugabannin majalisa su kada kura'a kansa a gobe. Shugaban Amurka Donald Trump ya fadawa manema labarai a fadarsa ta White House a jiya Laraba cewa zai gaggauta aiwatar da dokar bayan amincewar majalisar dokoki. Yana cewa ranar da za a rattaba hannu kan dokar za ta kasance muhimmiyar rana ga ma'aikatan Amurkawa da iyalai da kuma kamfanonin Amurka. Kasar Bolivia da ke Amurka ta yamma ta kara tsaurara matakin hana zirga-zirga da aka dauka domin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Shugaban kasar ta rikon kwarya Janini Anes ta ce dokar ta baci akan lafiyar al'umma za ta soma aiki karfe 12 na daren Alhamis har zuwa ranar 15 ga watan Afrilu. A yana dokar ya ƙara tsawaita rufe iyakokin Bolivia zuwa 15 ga watan Afrilu makonni biyu bayan wa'adin da shata na farko. Anes ta ce ba wanda za a bari ya shiga ko ya fita daga ƙasar a cikin wannan lokacin. Ta ce a yana dokar ya zama wajibi saboda wasu jama'ar ba sa bin ka'idar da aka shata na killacewa ta tsawon kwanaki 14 wanda hakan kan ƙara yiwuwar damar kamuwa da cutar. Sabon tsarin killacewar ya yi tanadin mutum ɗaya ne kacal daga cikin kowane iyalin gida zai iya fita daga karfe 7 na safe zuwa 12 na rana a ranakun aiki. Ƙasar ta Bolivia tana da mutane 30 da aka tabbatar sun kamu da cutar ta coronavirus.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Yanzu kuma bari mu koma sauran rahotannin namu. Yayin da ake ci gaba da samun yaduwar cutar coronavirus a Najeriya, hukumomi kuma suka bada umarnin takaita cuɗanyar mutane da zumar dakile yaduwar. Kowane irin hali al'ummar ƙasar suke ciki. Na tattauna da wasu mutane daga jihar Yobe da kuma jihar Kano. Ga Fatima Usaini da abinda take cewa.
Taki na farko da na dauka da mun kariya daga kamuwa daga wannan cuta shine hana yara zuwa wasa saboda kar su je su kamu da wannan cuta da dai yau rage yawan fita kasuwanni wajaje dai da zaka hadu da mutane yawan fita ba namu bane mu zauna kuma in yara sun dan yi wasa a yawai ta wanke musu hannu a cikin gidan ma amfani da hand sanitizer da dai sauransu. Cuɗanya da mutane a cikin jihar Yobe har ga Allah mutane suna tsoro suna taka tsantsan mu'amala da mutane ba kaman yadda da ake yi a baya ba. A da za a je su taron suna taron biki za a haɗu a yi waje ɗaya amma yanzu makaranta ma mutane na tsoron tura 'ya'yansu da su islamiyoyi saboda gudun wannan haɗuwa da wannan cuta. A halin yanzu dai wannan batu na cutan coronavirus ɗin a jihar Yobe babu labarin ya kama mutum ko ɗaya sai dai tsoro da fargaba zuwa nan gaba ban san me abin da zai faru ba saboda an ce cutan tana bin iska ne ko kuka gaisa ta hanyar hannu ko kuma kuka hira da mutum wani lokaci yana atishawa wannan cuta za ta iya kama mutum. Sai wannan labari ya sa al'umman jihar Yobe suka zama cikin fargaba da tsoron me zai faru me zai ji ya komo.
Sunana Aisha ɗan Mami Ibrahim a Kano ne
Yaya wannan al'amari da ake fama da shi wannan annobar cutar coronavirus take shafar yadda kuke al'amuran ku na yau da kullun a Kano?
Gaskiya abin bai mana daɗi ba don ya janyo wa mutane da dama sashen aikin gidan gurare da dama yanzu ba a shiga kuma ba kowa yake ma samun ya fita ba saboda tsoron lamarin. Ni da gaskiya ɓangaren da ya shafe ni ɓangaren makaranta saboda tun da aka ba da hutun makarantar nan ba a san ranar komawa ba sai ya ci Allah ya yi da lamarin ta haka ya mai da su ne san ma baya ba kaɗan ba gaskiya. Yanzu dai da aka ce ba makaranta ba fita nake ba amma ina da uzuri na ina fita hakan bai hana ni fita ba tun da wannan jarabawa ce daga Allah. Kare kanka Allah ya ce amma fita ba zai canza komai ba rashin fita ba zai canza komai ba in dai za a fita jarabawa ya biyo kanka zai same ka. Amma sai dai uzuri yau da gobe akwai abubuwan da ba ka rasawa da za ka fita ne ba ko yi. To wannan ya kama ina fita.
To ga kuma matakan kariya.
Gaskiya yanzu batun wanke hannu ya kama dole. Ina yawanci wanke hannuna da ina kiyaye kuma abubuwan da nake taɓawa. Da kalan abin da nake ci.
Sunana Nasiru Muhammad Lawal.
To yaya wannan al'amari na annobar corona take shafar yadda kuke gudanar da al'amuran ku yanzu?
Gaskiya dai za a ce tana da yawa ne dangane da harkar makaranta da wasu abubuwa ko da dai kasuwanci da wasu abubuwa su ma duk dai ta shafe. Amma da ibada gaskiya an hana saboda kuma dai ba wai dan ba a san ibada a cikin jami'i ba sai saboda kariya ga wannan cutar da take a samun mutane. Sannan kuma ga mu masu san fita kallon ballo zuwa yayin shi ma din dai an dakatar da shi kuma alhamdulillah ana bin dokan gwamnati. To adda da muke shi ne mu ba fita a gare mu.
Madalla. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma lokaci yayi da Aisha Tasli za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki. Ai sauraro lafiya.
Sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum Barkan ku da warhaka barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki Shiri da ke kawo muku batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum Aisha Tasila ce ke gabatar da shirin. Makonni biyu da suka gabata mun kawo muku bayanai akan cutar nan ta coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19. To a yau ma saboda tambayoyi da suka shigo mana da dama da suka danganci cutar na coronavirus. Muka ga ya dace mu gayyato Dr. Muhammad Ladan domin amsa mana. Ku biyo mu dan ku ji yadda hirarta mu ta kaya.
To kamar yadda muke cikin wannan fargaba na wannan cuta ta coronavirus. Muna ta ganin yadda abubuwa ke ta tafiya, yadda cutar take dada yaduwa, yadda take ta bazuwa. Ana kuma ta daukan matakai, kasashe na ta daukan matakai. Daban-daban. Kamar yau din nan ma a cikin jawabin da shugaban ƙasar Amurka ya yi ya dada nunawa cewa za a rufe ma iyakar ƙasar nan ta da Canada. To wannan ma wani mataki ne na hana yaduwar cutar. To kana ganin cewa wannan mataki da ake dauka na hana mutane fita an rufe ma'aikatu, an rufe gidajen, an takaita fita, an takaita tafiye-tafiye. Da dai makamantansu har ma naji ana cewa duk masu appointment ma da suke da abin appointment na ganin likita za su iya takaitawa saboda su mai da shi kaman a waya. To kana gani wannan matakin yayi kenan?
Kun ba a yi haka ba. In ta iya so mai yaduwa da yawa to su ba masu aikin asibiti ko masu aikin lafiya na kasar nan ba za su iya taimakon kowane da suke da rashin lafiyar ba. Kamar yadda su waɗansu suka so ba in rashin lafiya ya tsanani wannan ura da ke sa mutane su yi numfashi da wuraren da ake sa mutane irin masu ciwo ba da tsanani din nan to in mutane sun yi ma'aikatan lafiya za su yi ma taimakon su tsoron da suke yi kenan. Yasa ba su mutane su fita da yawa kada mutane da yawa su kama da ciwon gaba ke daya tsoron su kenan.
To yaya batun abinci fa dan wasu guraren sai kaga sun zauna a gida ne ba sa fita ma su tafi su je su nemi abinci saboda haka abinci na restaurant na gidan sai da abinci suke sawa a kawo musu a gidajen su. To baka gani ta wannan hanyar ma za a iya yada kwayar cutar?
To ana iya yada shi ta wannan amma wannan ba zai yaɗu da yawa haka ba. Abin da ake su ba masu kawo maka abinci za su zo in sun zo kofar da gidanka ko kofar sauranka ba za su zafi abar maka abinci a bakin kofar ne su yi nisa da wurin sai su ce maka abinci a bakin kofar ka sai ka fito ka ɗauki abinci ba za su ganka huska da huska ba haka abin ba su aiki kenan.
To likita akwai tambayoyin masu sauraron mu da yawa da suka aiko. Akwai Alhaji Mele Umara yana so ne wai a fahimtar da shi akan sababbin wannan cuta ma ta corona. Yaya karfinta kuma idan ya shiga jikin mutum? Shin yana daukar lokaci ne kafin mutum ya warke? Tambayar ta sake nan.
To shi wannan corona din yanzu sabon cuta ne. To shi wannan cuta in kwayar cuta ya shiga jikin mutum ya dauki kwana 14 kafin ga alamar cutar.
Akwai Shehu Adamu kuma shi ya ce wai me yasa cutar wai ta gagari kundila kamar tana yana ganin kasashen da suka ci gaba ta nan cuta ta billo to amma wai har yanzu an kasa magance ta.
To ai kin san wannan abin da ana kira novel virus abin da turanci ana kira to cutan da ba mu gane kansa ba wannan sabon cuta ne kin san irin cutan ne kama da kin san kamar shekaru ba ta akwai kamar irin su SARS da MERS to su waɗannan su ba corona ne amma wannan ya bambanta da gare su to wannan kwayan cutan ba mu gane yanda take aiki ko yanda take an su maka illa da take ma dan adam amma har yanzu ne ba mu da magani yanzu ma ake neman kinsu allurar rigakafin su aka so ma binciken wannan saboda haka ba a gane kan taushe sa yake cin illan mutane kwarai da gaske.
To akwai Sani Gule shi kuma daga Malam Madori a jihar Jigawa
to
ya ce wai menene wai gaskiyar cewa wai idan mutum ya kamu da wannan cuta wai akwai macen gizo-gizo wai wato wai idan aka yi amfani da shi wai shi kenan sai mutum ya warke.
A wannan hajiya wannan canfi ne da wannan ba su ilimin kimiyya ba su gano wannan ba amma wannan canfi ne na muna gida hajiya.
To
canfi ne wannan bai wani maganin komai hajiya. To komai dai na Allah ne amma yawanci kin san yadda Allah ke abinsa wani lokaci jikin mutum kan kaurakar da kansa. Amma gizo-gizo bai taimaka ba ne hajiya. To abin da za ka kare kanka shine ka yi nisa da mutane da yawa da kake zama suna da shi ko kuma karan ka shiga mutane da yawa kamar yadda ake a nan ƙasa yadda ake kenan ake kare mutane nan kamar ni ma yanzu man shiga mutane da yawa ko lokacin na nisa-nisa da mutane.
To nesa-nesa da mutane dai shine babban mataki kenan domin na gaba Murtala Ibrahim dama zangon Daura ya ce wai a gaya masa wai sabbin matakan tsafta don kare kai daga kamuwa da wannan cuta. So sabin akwai sababbin
abinda zan ce kin san kamar nan kasashe akwai abinda man ta faɗa wannan malam ba wanke hannu yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ka wanke hannunka sosai wajen sai da muke alola za ka wanke hannunka ka wanke tsakanin yatsunka da ko ina ka goge shi sosai ka jika hannunka sannan sai ka sa sabulu ka wanke shi sosai to in ka wanke shi sosai wannan yana kashe kwayan cuta kuma in dai akwai wani wuri da kake tsammani wanda ke da shi a share wurin da kuma akwai wasu irin abubuwan fesa da suke kashe kwayan cuta in kana irin su kai amfani da su ka share duk wuraren da mutane ke taruwa kowane lokaci to ana wannan za a rage yaduwar su sosai kuma za ka kare kanka.
Daga cikin irin batakai ko kuma irin abubuwan wasa kamar na cartoon da ake ta yadawa a shafukan sada zumunta za ka ga mutum ya je aski da ya yi atishawa sai a ɗauko abin feffesa a feffeshe guri a feffeshe guri.
Abinda ake cewa an dai zai atisha ko a cikin babban rigarka ko a rigarka ko kuma ka sa hannunka ka yi atisha kawai kowa na abin nan bai kamata a yi haka ba. Ko kuma inda kana dan tawul ko da abu ka saba ka rufe bakinka ka yi
atisha. Yadda dai aka saba da macen ana mura. To likita tambayoyin namu kenan amma za mu so kuma ka faɗa wa mutane wani hali ake ciki a yanzu irin yanayin da ake ciki sabila da zaka ga cewa kamfanoni manya-manyan kamfanoni fa sun rurrufe sabila da wannan cutar wasu sun sallami ma'aikatansu na wushin gadi wasu kuma sun sallami ma ma'aikatansu kenan saboda suna ganin kamar wannan koma baya ne ga tattalin arziki haka abin yake ga tattalin arzikin ƙasa.
Wannan abin kan yana rage tattalin arzikin ƙasa kwarai da gaske domin yawai tsoron da suke kin sa a kudin kasashe kamar Italiya ba su lura da suke hana mutane haduwa da yawa ba kin ga abin da yake masu lobar ya baci a nan saboda haka abin da suke so a nan kasar kada ya kamar yadda ya a Italiya to shi yasa suke sa rurrufe kamfanin kin san yanzu ma gwamnati na so ta taimaki mutane a kan kasar nan yadda za ta taimaki dan kuɗi da dan kashewa da dan sayan abinci da sauransu to shi yasa manyan kamfanonin nan suke tsoro domin in abin ya tashi sosai to komai na Allah ne zai iya daukan rayukan mutane da yawa tsoron da suke yi kenan shi yasa amma wannan dole zai rage abubuwan
To likita mun gode kwarai sai mun sake waiwayanka.
To Hajiya na gode.
Allah ya kare mu da lafiya.
Amin amin kuma Allah ya kiyaye mu da wannan alwar.
Amin. Madalla na gode. To muna fata Allah ya takaita mana kuma ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Godiya ga Dr. Ladan da kuma dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman ma Julie Lathers Gresham. A madadin su ni ce Aisha Tusile, a kasance cikin ƙoshin lafiya.
Amin amin summa amin ya Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
To a gaida Aisha Tusile. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce muna yabawa matakan da gwamnatin jihar Niger ke ɗauka wajen yaƙi da cutar coronavirus. Da fatan al'umma za su ba da haɗin kai domin ganin an daƙile yaduwar wannan cuta baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, inda ya ce muryar Amurka na yi Allah wadai da wannan mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai wa dakarun ƙasarmu a garin Danguwa na jihar Borno, inda mayakan suka kashe dakaru kimanin 70. Da wannan nake kira ga mahukuntanmu da su ƙara ɗaukar matakai na wadata jami'an tsaronmu da wadatattun kuma nagartattun kayan aiki na zamani. Sai saƙon Isuhun Dila Faki, jihar Kaduna, ya ce muna roƙon Allah ka yi mana katangar ƙarfe da wannan annobar cuta ta coronavirus da ta'adda bi al'ummar duniya waɗanda kuma suka kamu. Allah ya warkar da su. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abbas Baffa daga jihar Bauchi, inda ya ce haƙiƙa muna goyon bayan rufe kasuwanni a cikin ƙwaryar jihar Bauchi. Muddin hakan zai kawo ƙarshen bazuwar wannan muguwar cuta ta coronavirus wadda ake mata laƙabi da COVID-19 a faɗin jihar Bauchi da ma Najeriya baki ɗaya. Da fatan mu al'ummar jihar Bauchi da ma Najeriya za mu bi umarnin likitoci domin kawo ƙarshen yaduwar cutar cikin al'umma. A ƙarshe muna roƙon Allah da ya kawo mana sauƙin wannan cuta. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To wannan ne kuma ya kai mu ga gaba na gaba, wato labarai amma fa a takaice.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargadin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujjuyawa da zai iya dawowa da ƙarfin gaske idan ba a ɗauki matakin da suka dace ba. Da yake magana a yammacin jiya Laraba a yayin taron manema labarai game da coronavirus a fadar shugaban ƙasa ta White House, Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, ya ce an fara samun barkewar cutar a Afirka ta Kudu da sauran kasashe na kudu maso yamma inda hunturu ke zuwa. Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake, bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI mai ritaya wanda ake tsammani ya mutu a hannun Iran. A yau Alhamis ne Alireza Mir Yusufi, mai magana da yawun ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta ci gaba da rike matsayin cewa jami'inta ba su da masaniyar inda Mr. Levinson yake kuma baya tsare a Iran. Sanarwar ta mai da martani ne akan wata sanarwa da Amurka ta fitar cewa gwamnatin Amurka ta imanin cewa Bob Levinson ya mutu tintini. Babban lauyan kasar Adeniji Abebe ya ce fursunonin da za a sake sun hada da waɗanda aka yankewa hukunci kan ƙananan laifuka da kuma ke da ƙasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da matan da ke da jarirai.
Thomas sauraro, a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu, sai kuma zuwa an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku, musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti da injiniyan mu ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya ma assalamu.